yau a wannan majalisar na kuma goma yanzu a ce abin da ya faru a 1999 shi ne yake sake faruwa muna ci gaba ne ma mu ci gaba
sai sa muka ce mata an musu rashin adalci ne ta ba ta tsoranta tunda kuma ɗan ƙasa ne kuma suna kawo abin da suke ya kamata a ƙasa daidai daidai
kallon shirin na wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido gudunmuwa da suke badawa a cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdul Gobe Litinin idan Allah madaukakin sarki ya nuna mana gwamnatin Bola Ahmed Tinubu take cika makonni hudu da hawan karagar mulki a Najeriya da zuwa yanzu kimanin kashi 99 cikin 100 na jami'an da shugaban kasar ya zaba da kuma shugabannin majalisar dokokin tarayyar kasar da ya marawa baya aka zaba maza ne abin da ya sa mata a kasar ke fargaban cewa ba lalle ta sake gani ba sai dai masu iya magana suka ce inda rai da rabo sai babu rai rabo ke karewa wanda daurawa a hirarraki da muka fara da kalliban shirin na mako waɗanda suka yi fice a fannin siyasa a ƙasashen su Najeriya da kuma jamhuriyar Niger a fannin sana'a da yunkurin mata na bada gudunmuwa ga tattalin arzikin ƙasa yau mun karɓi bakuncin wata mace wadda ta shiga sana'ar takalma a arewacin Najeriya ku biyo mu domin ji ya fi sako kafin mu daura kan hirar da muka yi da macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Niger madam Maryam Bayad da kuma hirar da muka yi da ɗaya daga cikin 'yan siyasa mata da suka yi fice a arewacin Najeriya wadda ta zama macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu ta kuma samu wakilcin jihohin a majalisar dokokin tarayyar ƙasar yau a fannin sana'a mun karɓi bakuncin wata mace da ta shiga sana'ar da ba sufai ake samun mata a ciki ba da nufin rage zaman kashe wando tsakanin marasa galihu waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi
sunana Amina Jummai Gimba ni mace ce mai sana'a tun yanzu ya yi kusan shekara 18 ina surodi da su kayan mixed-fry da snacks sai kuma yanzu kusan shekara 3 sai kuma na sa hannu ina takalma takalma na maza da na mata
ban gane ba da kanki kike
yi ɗan shagon da ni misali din kaɗan da kaina ne hannayen training na 6 months training ina da certificate to amma sai na zo na samu wani tallafi haka sai daga kuma zai yi kyau na buɗe inda ake takalma
me
yasa ina son ga inda zan sa ga jiyayyu su samu aikin hannu sai na buɗe yin takalma da ya bani sha'awa na ga takalmi ne abin sha'awa ne a ce mu ma cikin wa'anda na ga suke ta yi wajen Najeriya sai shiga an yi shi an buga za ka ga ta daga can ƙasan waje aka kawo amma kuma nan ina zo na ga ashe abin yi ne kuma abin koya ma mutane ne da alishe na kuɗi
to wannan shi ne abin wannan ne abin da ya baki sha'awa kenan kika fara harkar takalma
eh to wanda ya ci nauyi shi ne ya samu sana'ar da zan koya ma ga ciye
Masha Allah.
Cikin wa'anda na yi research sai na ga suna iya ɗaukar yin takalma fiye da wa'ansu dai haka. Da za a ce za a koya musu. Don kun ga kamar ta yin takalma kan gari ne iri-iri. Akwai wanda zai yi filing, akwai wanda zai yi haɗa takalmi, akwai wanda zai yanka fatar, akwai wanda zai yanka sole, haka ban dai to. Sai ga aiki na ainihi dama ina lura da gajiyayyu ne. Wayansu kuma kwakwalwansu bai ɗauka a yi abu gaba ɗaya ba wayansu kawai za su iya yanka abu ne kawai da kin ga in aka ce musu an sai masa shimfidan wanda yana da table din shi wanda yana da table din shi sai kaga abin ya shiga hankali ya shiga kansu da ta dauka haka ba wai a tsaye musu da yawa ba
sai su samu kwarewa a wannan fannin kenan
sai sai su samu kwarewa a wannan din ko kowa na da nashi table din
na gani to kasancewar ke mace ce a arewa kuma kina kamar sana'a ce da ake danganta ko ake alakanta shi ake alakanta ta da maza yaya al'amarin ya kasance gare ki da farko da kika yunkurin shiga wannan harkar ta takalma
da na fara ina da ɗan bautan kasa da suke zuwa da ɗan tallafa min da inda na buɗe akwai mata a ciki
zan iya cewa kusan mafi girman kalubale da yawancin mutane suke fuskanta idan suka fara sana'o'i ke kin shallake shi tun da farko da kin samu tallafi ne na biyu akwai da batun kuɗi da kuma waɗanda za su taimaka wajen aiwatar da ayyukan kera takalman nan wasu kalubale kika fuskanta a karin farko da kika fara wannan sana'a
da kin ga da dai muka fara sai ka nemi kasuwa ba in ka fara shi haka a ka shigar da shi kasuwa ba a san da kai ba yana da wuya mutane su dauka a hannunka amma in suka fara gani suka ga cewa abinda suka siya yana da kyau daga ni na fara da kaina nayi kusan shekara daya abinda na kera da kaina har wa yau shi nake sawa a kafana
yana da kyau
na zama ma kaina da wani ke nake addu'a kowa kuma ya gani a kafana sai ce daga ina kika yi to kun ga wannan da haka din muka fara shigar da shi kasuwa
haka
sai aka fara gani aka ce to amma kin ga ni da ba da wannan tactics din ba ka kai wani ka bude haka kawai ba za a yi ba za a ga shi a yanzu ne sai abu dubu daya yawa ga abubuwan da duka hada da shi zai fi haka da kin ga da na yi misali da kaina an ga kuma cewa ni ma ina ta sawa ina amfani da shi yana amfani sha'awa to idan na dan fara daukar wannan yawanci kuma kalubalen da na fuskanta shi ne ma'aikata yaran da na su da
fara ma'aikata kenan
na ne ma'aikata in na samu ma'aikata yau gobe sai ka ga sun dauka ka sun dauke kafa
me yasa
sai ka ga wanda ake ko so fun kai ko zan ce an ci rani abu dai haka dai wani lokaci mun zo mun ci a gefe dan matashi haka da abu kuma kai iya sun shigo da gari mun dauko wayan su ne daga kasa daga nan kawai ba
ko kuma suna zuwa ne su koya sai su je su fara nasu su ma
exactly da haka da sannan kuma wani abu in ka siyar dan yanayin inda area din yake sai kaga ana son a siya amma babu kuɗi sai ce to bari ku siya yanzu ya ci ko biya
ko ana ji matsalar
sai ga gawan din sannan no dan sannan sai da ya kada kai
wallafa fitar da madam Maryam Bayar ta jagoranta da ta kai ga daga matsayin mata a jamhuriyar Niger kafa jam'iyyar siyasa da tsayawa takara da ta kara wa kasar kima a idanun duniya duk da yake hakanta bata cimma ruwa ba sai dai kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi akwai sauran aiki tukuru kasancewa har yanzu akwai muhimman batutuwa da ya kamata a kula
ka san mace ita ta san ciwon mace ko ba gaskiya ba amma kullum ina maka batun adalci ina maka batun ka'ida ina maka batun bima ka'ida ba dan kana mace ko kana namiji ba kake kin ka'ida ko kuke son ka'ida kadan ku wannan da tarbiyya yake in kana da tarbiyyar demokrasi in kana da tarbiyyar ka kula muku abin da mutanen da attar da kai ai ba ku mace ko namiji ba to yanzu abin da sai sa muka ce mata dan mata an musu rishin adalci ne abin da sabu ta tsugurinta tunda su kuma yan kasa ne kuma suna kawo abin da suke ya kamata a kasa daidai a ba su hakkinsu to yanzu in mace ta samu babban matsayi kaga in ba mace ba ce mai adalci ne tarbiyya adalci kuma mai waiwaya baya kaga an yi banza kenan mata nawa mun kai minista mun kai deputy mun kai abin da ne an ka barkata shi yasa mun ka ce ya kamata a yawanta irin mata matsayi a yawan tasu ko kuma ɗan a yawan tasu sai an dibi macen da ya kamata matsayin da ya kamata a bata kamar wanda ake ma maza ai ma mata haka ne wanda ake sa yo maza ma Allah na tuba yau ba kowa ake sa ba wanda ya isa shi ake sa wurin da ya kamata ba ana sa son rai ana sa ha'inci ana sa bambanci ana sa ni abba sa gashi nan dai babu ta hissar da kasa yanda ya kamata shi ya kai mu hakan to muddin kullun hakan ga kasa ja da bai take siyasa mutane shi ba siyasa ci gaban kasa ba ce siyasa handama ce da ha'inci da bambanci ita ta kai mu nan ga kuma kullun haka nan ne kun bai za mu koma to in mace ta samu matsayi kaga mu mata an muka ga mace ta samu matsayi in mutun da ya kamata ce kowa sai ta kamar kowa ma shi yake kamar ita ce nan tunda macen ga tana tuna da baya tana tuna da waɗansu mata kuma aikin ta tana yin shi daidai yadda ya kamata irin waɗannan mata muke so su samu matsayi bancin haka nan ba mace ta samu matsayi ba ya kamata ai ma mata adalci ko ina kamar wanda ka hudu wajen horo ka gane ko wajen ilimi wajen waɗanga wahala da Allah ya azama mata kamar a je ruwa kamar a yi duka ai duk wannan mace sai bare ta samu matsayi amma matan nan na karkara mata na cikin anguwa ya kamata su ma wannan kamar wajen fannin kiwon lafiya su wannan kamar wajen horo da ya kamata a yi musu kasirurrutsa su sa jayawa tsakanin abin da ai hozu duk wannan shi ne ya kamata a ƙara a bunƙasa su a waye musu hankali bancin haka nan kuma ya kamata akwai shalli ce kamata a ba mata don su kiyaye su bunƙasa su ma arzikinsu wannan duk ya kamata ba kawai a sa mace ga matsayi ba a'a a sa mace ga matsayi haka nan ne me waɗannan mata da matsayi da karatunsu bai kai su wannan wuri ba su ma a kama musu kuma ba dan ina nan ba in kula da kauna ta yin guda da ya ta yanku kowace mace ma kowa ma ya kamata ni shar Allah ya hore mun arzikin da ya kamata da ya iya yasa kowa ma ya umwana da wannan arziki to shine ni burina a sa mata matsayi babban matsayi kuma waɗannan mata a kula da su a tsoke musu wahala jawo ruwa daga cikin rija gidan likita abinda za su ci duk to shine zai sa gaba ɗaya ma komai ya bunƙasa kuma ba mun ka ce ba muna wato ƴancin mata ba na mata kaɗai ba ne na mata gaba ɗaya ne kuma na nishir gaba ɗaya ne to muddin arzikin bunƙasa arzikin ƙasar nishir bai bunƙasa ba su ma mata ba su samu abin da sun kasa sai ta girka kamar abin sarƙa ne yake in ƙasa ta ci gaba mata suna ci gaba muddin babu rashin adalci
to yanzu ina Hajiya Maryam ga mace ta sa gaba
to ina nan na dan abun ga dama ni abin da kike consultation nake to ina cikin wannan fannin consultation kina da nake kasashen Afrika tsakiya amma bancin haka nan parti kina na siyasa shi na nan muna buga ba tana din kai akwai ta kuma muna nan muna aiki a kasa dan mu samu hubun kasa ta tattauna a san Niger Cup dan in zabe ya to mu shiga fagen zaɓe in dai zaɓe ba irin wanga zaɓe da aka yi mini ba na baya in haka nan ne muna shiga in kuma ba haka nan ne ba mu shiga tunda mun san ba mu samu kullum ai akwai mace ai waye ne ake musu kuma ana musu murɗe ana musu sata kullum haka nan ne sai muna ai ka san lokacin ma Jamil Onze da na sata karata kai ba ka san irin daraja da kasar Niger ta samu ba tunda wai da ana dibin ku mutanen kasar Niger kamar ku ba ku da kwanci jahilai ne kamar ku kuma matsan mata kamar mutane integrist ne kamar mutane ba su da walwala ba su da tolerance ya ake ma tolerance kamar babu rashin raguwa sai aka ga a'a ga wata mace nan ta fito tubarkalla cikin gida kuma kowa ma ya amince ba a ce abin gaba ta karatta ba a yadda ta ba kun ba a ce ba a yarda ita ko wannan irin darajar da Niger ta samu bisa kan fannin demokrasi da kuma bisa kan abin ga ya ake ta ragowa ai darajar Niger ta karu a gaban tunda babu ƙasa inda cikin duniya inda ba a shi wanga abin ba dan saboda suna na wa a ce wai mace ta farin ta shi takara kuma takarar shi ta banci ƙasar Niger ai wannan babban abu ne na ƙasar Niger ba ma ni kaɗai ba
to madalla yanzu a ƙarshe wani kira kike da shi ga matan jamhuriyar Niger da kuma sauran mata a nahiyar Afirka da ke fuskantar irin wannan ƙalubalen
gaske kira da nake da mata akwai mata ka mata akwai ma mata ma waɗanda sun kashi ni ku zari da ilimi da kutsawa da kunni sai na tuno na gani kuma yau mata akwai kungiya daban-daban amma ni kiran da nake ai haɗin kai su gamu da juna su zan ki tattaunawa kuma ai hankuri da juna ka san an ka ce mai hankuri yana da hankuri ko to matan Niger gaskiya suna da hankuri amma haɗin kan nan da basu da dan a kwato ma mata ba ma mata ba a kwato ma kasar Niger ɗancin ta a fidda ta cikin kakanni kai ni kira ku da ni ke ma matan Niger kuma sun iya son capable sosai tunda mu mun gwada mun kuma haka ne kuma akwai matasa lokacin nan babu internet lokacin da mun ka taso akwai internet amma yana gizo lokacin da mun ka taso muna matasa akwai ta amma bata bunƙasa ba kamar yau to ka gani yau ma akwai internet akwai matasa da sun kai ilimi ka gani ko yau babu fannin da zaka dauka nan cikin sanin shar baka iska mace ba ka gane ko kira ne nake da babban murya kuma wannan duk profound da motar kamar cikin zuciyata nake so wannan abin ina son shi kamar bala'i mata su hada kansu dan ci gaban nasu ci gaban hakkin su kuma dan ci gaban kasar Niger tunda in mata sun hadu maza ma suna so su sai kuma
so masu sauraro kan kallabi ku da dalibin ku da nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington kuma da ke hafa kula kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma bari mu sake komawa makwabciya Najeriya inda mata 25 suka tsaya takarar gwamna a jihohi daban-daban na kasar a zaben da aka gudanar a baya-bayan nan amma ko guda daya bata kai labari ba abin da ya sa waɗansu mata ke tunanin cewa mai yiwuwa ne kafa jam'iyyar mata zalla ita ce mafita sai dai Senita Binta Garba Masi ta ce wannan raguwar dabara ce.
Kafa jam'iyyar nan mata ba zai za ce a'a ba. Ba abinda nake ni na sha fada. Fadan nan ba na mata kadai bane. Ai akwai mazaje da suka yadda da abar ma mata su ma su dama a siyasance. So an ka tashi ka zo ka ce ko a gida akwai yaran akwai gidajen da zaka samu yan mata mazaje yara da mataye. So zaka zo na kace akai yaran nan kuma zan na kuje na abinda muke nema ba wai muna fada da mazan bane ana abar mu ma mu shiga cikin rawan buga namu rawan mu a duba menene tsoron nan da ake bar mace wakar mace ta zama gwamna menene tsoron ko menene tsoron a ce mace ta nima shugaban kasar Najeriya menene tsoron ne ban ga menene tsoron da za a je na miji ba za ta iya wannan abin ba so a ce wai matan akwai abin da ko tura suka kiliya suka ce he for she dan ba za ka iya neman abu ba baka nema alfarma a hannun mazajen ba a kamar irin mu na aba mun tashi mun fadi a cikin siyasa haka ba dai mu je mun nema alfarman iyaye bane kuma da du'a'in wajen iyaye so komai me zamu yi ina wani abu a ce mace za ta tashi ita kadai ba duka matan ma za su kufatin matan ba amma ga adama ha ba duka suka fita suka ce suke wani abun ba suke son ta ba bada man kuma komin ya kai a cikin goma akwai wani komin cin ki kika yi mutum daya zai ce baya son ki to wannan abun magana a samu mata wasu cewa za su zo na su samu majalisan amin su samu partin su ne ban yadda da wancan shawaran ba ne because akwai waɗansu mazan da suka yadda haka mun da suka yi jagoran ita sanata Abinani me jari su maza ne ai so ne ban yadda da wannan wai mace mata za su fita da kungiyar su ba mu zo nan mu bi da ko jam'iyya ha mu zo nan mu san da zamu zo nan mu yi doka kowa mu yi tafiya ta
to wani kira zaki wa mata ƴan uwanki a yanzu
to mata mu ne ake sa a gaba mu je mu yi dangwana ma ƴan takara mu ne kuma muke da yaran mu ne ma kuma muke cikin musamman matan ƴan kankara mu ne muke da ciwo mu ne muka tashi na kuda bamu da asibiti mu ne yaran mu kuma sun zo na an bar su a kara zabe mu ne kuma mu ne zamu je mu ce zamu je mu nema abinci a cikin gonake yanzu ma zuwa gonan ya lalace ya kamata mu zo na mu yi tunani san ba dinta yau ba wataƙila yarinyan ki ne gobe san ba Aisha gobe ba wataƙila Jusuf ne gobe to abin da muke nema a zo na mu sake zona kamar da na faɗa musu a kauye da muke magana eh mai me yasa ba za mu karɓa magin bane saboda in sun tafi ba za mu saki ganshi ba ba magana a zo a ba ku kuɗi bane magana yaron ku ku za su iya zuwa makaranta su samu zaman lafiya a makaranta su zo na su samu atmosphere na ilimi na biyu kuma muna da ƴan matan mu da za su wani wani zai ga kana kai yana tana shekara 15 za ta babu kuɗin da za a kai ta makaranta amma in aka samu ainihin mai tsoron Allah gwamna ba dole bane kamar da ake yin a waɗansu kasashen turawa makaranta daga primary zuwa secondary gwamnati take yi to mu samu mutane za su ce a wannan abin nan gwamnatin na Adamawa a gwamnatin na Kaduna a gwamnatin na waye ne su za su yi wannan abin ka gama primary secondary school sauran shine za ka san da za ka yi naka to a yanzu nan babu da shi akalla a faɗa mana wani gwamna ne suka tashi suka yi abin nan matan mutanen mu ɗan kankara suke alfahari da shi a babu to me yasa ake tsoron mace wai a bar ta mata je ta zo ko so daya so za a ga mamanci shine tsoron kuma da na sha fada Allah na tuba azrabullahi kuma mace da take da aure ba za ta iya abin da waɗansu mazan da suke da aure suke yi to kaga yanzu ma za a zo a samu tsarkaka za a samu dan guntun tsarkakawa to abin da ake gudu kenan watakila Allah na tuba ban sani ba amma abin da muke nema ma mata mu ne muka san ciwon mu muka san wajen da muka fita
muka san kuma inda magani yake
kuma wajen da maganin yake so ya kamata mu zo na mu sake hattara a yau a wannan majalisar na kusan tent assembly ake ce na goma
su ne za su shigo
yanzu a ce abin da ya faru a 1999 shine yake sake faruwa yanzu 1999 mun zo mu mata 12 a majalisa mata uku a senate sai a yau aka tashi yanzu aka zama mata uku a senate mata 14
a majalisa
muna ci gaba ne ba mu ci gaba saboda mene tsoro an sa tsoro ma mata tsoron ya yi yawa in aka gan kana siyasa za a fara kiranka wani sunaye amma abin da yake koran mata a siyasa shine tsoro abin da mace kama abin da ya faru a Adama waye zai iya wani abin ka ji kana zama mutane kawai kana faffasa musu mota kana bindige mutane kan yanke mutane saboda wani uwan da ta san aihuwa ta san zafin aihuwa tana da yara za ta iya irin wannan abu ba ni zai ban taɓa gwajin da ake yin siyasa ba wa saboda in ba in ka san za ka ci zaɓen to mene tsoro mene za a ji a kawo mutane in ka san kai ka san da zuciyanka ko kin san da zuciyanki zaki ci zabe mene aka yi haka man lokacin da nake neman zaben nan da aka wuce ci a jinin mutum guda daya ba na so azuba ni binta ma sai loka wai kwaya an ba ma yara ka Allah san in lokacin da zan samu amma to abin da yake faruwa kenan amma mu kuma iyaye ya kamata mu zo na mu yi tunani mu sake yin tunani me yasa ba su sa yaran su a gaba ba sai sun koka yaran talakawa suka fa a gaba na sha faɗa na ce in yau har zan ɗauka yaron wani a siyasance saboda ina neman kudara in sa shi a gaba to in ba ku gan ƙyata ba ko ku gan ɗana ba ne to wallahi ka wani yaro ne amma kawai za a ɗauka saboda yaro bai taɓa ganin 50,000, 20,000 sai a ɗauka a bashi to inda in an kashe duk ɗan kuma fa shi kenan ya zama aikin banza gobe kuma a sake neman yaron waɗansu so iyayenmu ku ne kuka san inda za ku yi in kuna son mu samu cancantan nan kuma mu samu wakilci mai kyau da za a yi alfariya da shi ya kamata mu koma baya mu duba matan da suke fita wannan mu zo na mu mara musu baya shi ne zaman lafiya ne
to abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu shigo da waɗansu kalliban muna godiya ta musamman ga wakilinmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da abokan aiki Aisha Mu'azu da kuma Hawwa Sharif a nan birnin Washington DC sai kuma rawanin mu na mako Sulaiman Munibarma da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin madadin su duka alheri ke muku fata alheri
ya kai ya kana ya maka da kuma kallabi tsakanin ra